This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Aisha ba mukanin labarai.
Ta Sarfilu an yi taradi akan batun ko Biden zai iya fuskantar kalubalolin duniya a wurin babban taron kawancen tsaron NATO da aka yi don bikin zagayewar kawancen na 75. Ana tattaunawa akan yiwuwar wata shawara akan kasancewar dakarun Isra'ila akan iyakar Gaza da Misra. Sannan wata kotun Rasha ta tasakeyar wasu mambobin wata kungiyar leken asirin Ukraine gidan kaso.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa tarzoma a gidan yaron Katokali ta yi sanadin arce wasu fursunoni galibin su ƴan ta'adda a jamhuriyar Niger.
Mutanenmu, mutanen daji da maciya da manoma su ba da gudunmuwa, su diba su sa hankali cikin dajin ga wanda an ga hankali shi da tashe yake yana cikin gudu ya kamata nan da nan a samu a fada mu jami'an tsaro.
Headquarter rundunar tsaron Najeriya ta ce ta gano aniyar ƴan ta'adda na kai hari akan wasu muhimman kadarorin Najeriya.
We are aware of some of the plans of this terrorist to target some critical infrastructure in the country and we have emplaced measures to forestall such plans.
Sai biyo mu domin jin cikakkun rahotannin namu. Daga nan zamu kawo muku shirin da dan gari, shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke daukan nauyin kawo muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raru kuke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya shafa akalla sawon sa'a guda yana amsa tambayoyin ƴan jarida tare da bada cikakken bayani a game da al'amuran hulɗa da ƙasashen waje da kuma kare matsayarsa na ci gaba da neman tazarci a wa'adi na biyu duk da ayar tambayar da ake da ita akan lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Biden ya yi jawabi a ƙarshen taron NATO a Washington inda shugabannin suka amince akan ƙwararren matakan da za su ɗauka don ƙarfafawa Ukraine damar kare kanta daga harharen Rasha. Shugaba Biden yana sanar da cewa bayyana a gaban ƴan jarida inda zai sha tambayoyi akan siyasar sa nan gaba idan ya bayyana a gaban ƴan jarida lamari ne da zai kasance babban ƙalubale. Wannan ya biyo bayan wani babban katobarar da yayi yayin wato ƴan mintuna gabanin nan inda ya gabatar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da sunan babban abokin hamayyar sa.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination.
Biden ya ce yanzu kuma zan gabatar muku da shugaban kasar Ukraine mai karfin zuciya kamar yadda ya kasance jajirtacce. Jama'a na gabatar muku da shugaba Putin. Shugaba Putin zai yi nasara akan shugaba Putin. Shugaba Zelensky kenan. Hankali na ya karkata kan ganin mun yi galaba akan shugaba Putin. Muna da aiki a gabanmu. A ƙarshen yinin jiya Alhamis da aka wuni ana tarurruka a wurin babban taron NATO, Biden ya yi kimanin sa'a guda yana amsa tambayoyin manema labarai inda ya yi yunkurin burge su fiye da katobarar da ya yi, sannan ya maida hankali akan abin da yake ganin shi a matsayin ƙalubale mafi girma akan takarar shi. Yana mai goyon bayan Ukraine akan hare-haren Rasha, ya kuma ɗau alhakin abin da ya ayyana da nasara. Masu shiga tsakani don ganin an tsagaita buɗe wuta daga ɓangaren Isra'ila da Misra suna tattaunawa akan wata na'urar leƙen asiri da ke kan iyakar Gaza da Misra wanda zai iya baiwa Isra'ila dama ta janye dakarunta daga yankin idan har an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar bisa bayanan wasu majiyoyin Misra da kuma wata majiya ta uku da ke da masaniya akan wannan al'amarin. Tambayar anan ita ce ko dakarun Isra'ila da su tsaya akan iyakar ne kawai wanda ya kasance wani batun da ya zama kadangaren bakin tulu da kai da kai ga wato da kai ga tsaye da tsagaita bude wutar kasancewar da mayakan kungiyar Falastinu na Hamas da Misra da wani mai shiga tsakani ba su amince da Isra'ila ta girke dakarinta a yankin ba. Isra'ila ta damu da cewa har idan dakarinta suka bar kan iyakar Isra'ila take ayyana ta da mashigar Philadelphia, bangaren Hamas mai daukan makamai za su iya shigo da makamai da wasu kayayyaki daga Misra zuwa Gaza ta hanyar karkashin kasa wanda zai ba su damar saki mallakar makamai da za ta saki yi wa Isra'ila barazana. Wata kotu a yankin Donetsk na Ukraine da ke karkashin ikon Russia a yau Juma'a ta tasakeyar wasu mambobin kungiyar OSCE masu yi wa Ukraine leken asiri zuwa gidan kasu akan laifin leken asirin kasa. A wata shari'ar da kungiyar tsaron Turan ya alawade da ita. Kotun Jamhuriyar Al'ummar Donetsk ta samu Vadim Gulda mai shekaru 56 da laifi sannan ta yanke mishi hukuncin daurin shekaru 14 a wani gidan kaso mai tsananin dokoki abinda ofishin babban mai shari'ar Rasha ya fada kenan cikin wata sanarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba Aisha ta sake damar da karshen labaran duniyar. Kafin nan a jamhuriyar Niger, hukumomi na karfafa matakan tsaro a gundumar Tilibiri da nufin farautar fursunan da suka arce a jiya Alhamis da Al'asar da gidan yarin Katokali da ke tazara kilomita 50 daga Yamai. Kawai yanzu ba a bayyana waɗanda suka gudun ba a yayin da ma'aikatan gida ta watsa sanarwar ta umarci daukacin gwamnoni da shugabannin gargajiya da shugabannin addinai da su dau matakan zuba ido tare da fadakar da al'umma kan bukatar sanar da ma'aikata da zaran an lura da wata bakuwar fuska. Wakilin muryar Amurka a Musulun Mun Barma ya aika mana da karin bayani.
Mummunar ratar zoma ce aka ayyana cewa ta barke a gidan kasan Kutukale cikin yanayin bazata a kokukun da ke daya daga cikin mafi tsauraran matakan tsaro a Niger. Wuri ne na ajiyar yan ta'adda da masu safarar miyagun kwayoyi da makamai da gaggan yan takife. Ya zuwa wannan lokaci ba a bayyana adadin waɗanda suka sha ba, ko da yake wasu rahotannin da babu tabbas kansu na cewa an ɗebi makamai da motoci. Tuni hukumomin birnin Tilibiri suka kafa dokar hana fita daga karfe 9 na dare zuwa 6 na safe, matakin da jim kaɗan aka faɗaɗa shi zuwa illahirin garuruwan gundumar da zummar hana mutane shiga daga wasu yankunan na daban. To ko cikin wani yanayi aka waye gari a babban birnin jihar ta Tilibiri? Mazaunin Tilibiri Ibrahim Mamudu dan farar hula ne.
Wannan doka da aka sa mutane sun dauka sun rike da hannu biyu da harkar tsaro ce. Yanzu da safiya ta waye kowa yana nan cikin harkar shi kawo ba a yi komai ba tunda kowa a hankalin shi kwance kowa ya kama aiki shi. Mostoci sun zaka bakin inda post da police su jawo suna aikin su babu wata matsala.
Ministan cikin gida ya umarci daukacin gwamnonin jihohi da shugabannin kananan hukumomi da sarakuna da shugabannin addinai su tsaurara matakan tsaro. A regefe an buƙaci su shirya ayyukan faɗakar da al'umma kan buƙatar bada bayanan da za su taimaka a gano 'yan kasan da suka gudu, yayin da rundunar kula da bincike ta baza dakarunta don bin sawu. Shugaban ƙungiyar Conseil Elevernor Tilibiri ta makiyayan arewacin jihar Tilibiri Bubakar Jallo ya gargaɗi jama'a ta bada haɗin kai.
Mutanenmu, mutanen daji da makiyaya da manoma su bada gudunmuwa, su diba, su sa hankali cikin dajin ga duk wanda aka gani wanda ba a yarda da shi, wanda an ga hankalin shi da tashe yake yana cikin gudu, ya kamata nan da nan a samu a hada mu a jami'an tsaro.
A shekarar 2016 da 2019 ma an yi barin wuta a gidan yarin Kutukale lokacin da aka kai wasu hare-haren da aka dora alhakin su a wuyan 'yan ta'adda a matsayin yunkurin fitar da mutanen su daga kurkuku. Sai dai abinda ya wakana a wannan karan abu ne da masana sha'anin tsaro ke cewa akwai alamar hazo ta tare da shi. Dr. Amadu Bintu Jallo mai sharhi ne akan sha'anin tsaro.
Wannan kasan Kutukale da cikin Niger ma akwai wuya ka samu irin ta. Yaya ne dan kaso za su yi su samu bindiga cikin kasan nan su kore masu gardi su shiga cikin dashi? Ya kamata gwamnati ya bude enquete, a yi enquete a gane harkan nan, kar a yi wasa da shi, a gane yadda an ka yi kuma waɗanda suna da hannu suci komawa ne ne ya kamata a yi mai hukunci yadda ana hukunci mu dan ta'adda. Franchement kar a yi wasa da irin wannan.
Ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto hukumomi ba su yi ƙarin bayani ba kan abubuwan da suka biyo bayan matakan da suka ɗauka daga faruwar wannan tarzoma ta la'asariyar Alhamis zuwa yau Juma'a. Gidan yarin Kutukale mai ɗaruruwan fursunoni na a tazarar kilomita 50 da birnin Yamai kuma kilomita 110 da Talabere babban birnin jiha. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha tare da ƙarshen labaran duniya.
China ta faɗa yau Juma'a cewa tana gudanar da atisayen soji tare da haɗin gwiwar dakarun Rasha a kudancin gabar tekunta bayan da ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yamma da ke ƙarƙashin jagorancin Amurka suka yi taro a Washington. Sannan Japan ta ce babbar ƙawar Beijing Moscow tana daɗa mata barazana. Ma'aikatar tsaron China ta ce sojojin ƙasashen biyu sun fara rawar daji tare da ta ayyana da Joint C-2024 a farkon wannan wata na Yuli. Sannan ta ce za su ci gaba har zuwa tsakiyar wannan watan. Atisayen na ruwa da ta sama a yankin Zhangjiang, wani birni a kudancin gundumar Guangdong, da zummar bayyana haɗaka da ƙarfin sojin ɓangarorin biyu yayin da suke tunkarar barazanar tsaro ta teku, kana su tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya da na yanki, a cewar ma'aikatar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya ƙi amincewa da kiran da wasu shugabannin jam'iyyarsa suka yi na cewa ya janye daga takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar bayan muhawarar shi da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a watan da ya gabata, inda Biden ya yi ta tuntuɓe. To idan ba Biden ne jam'iyyar za ta tsayar a matsayin ɗan takararta ba, wane ne za ta tsayar? Shugaba Joe Biden ya ce yana neman tazarce ne don ya yi nasara. Biyo bayan rashin kokarinsa a muhawarar da aka yi a makon jiya, wato a watan jiya, wasu shugabannin jam'iyyar suna kira da Biden ya haƙura da takarar shugaban ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar Democrats, sai dai kuma watanni bayan gudanar da zaben fidda gwani da na wakilan jam'iyya, wato na Democrats. Jam'iyyar Democrats ba za ta iya tursasa masa ya janye ba, a cewar Larry Sabato, wani daraktan cibiyar al'amuran siyasa a Jami'ar Virginia. Larry ya ce hanya ɗaya ce kawai za a iya bi a cire shi, wato a cire wani ɗan takara, sannan shawara ta rage wa ɗan takarar ko zai halarci babban taron jam'iyya domin bada dama ga wannan yanayin. Kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrats ta shimfiɗa ƙa'idojin babban zaɓe har idan Biden ya haƙura da takara. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris za ta kasance kan gaba a cikin jerin waɗanda jam'iyyar Democrats za ta maye gurbinsa da su.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ta gano aniyar 'yan ta'adda na kai hari a kan wasu muhimman kadarorin Najeriya. Kowane mataki take ɗauka? Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
We are aware of some of the plans of this terrorist to target some critical infrastructure in the country, and we have in place measures to forestall such plans.
Daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba kenan, ke bayyana cewa muna sane da shirin da wasu 'yan ta'adda ke yi na kai hari akan wasu muhimman kadarorin ƙasa. Saboda haka, tuni mun ɗau matakan da suka kamata don kare aukuwar hakan. Kuma su ma jami'an tsaron da ke da alhakin hakan tuni an ankarar da su ta yadda ake watsa aniyar 'yan ta'addan. General Buba ya ƙara da cewar,
we therefore call on citizens
a wannan fafatawa dole ne jama'ar kasa su fahimci cewa a fara magana irin ta tsaro ba za mu yi sassauci ba domin yin hakan ka iya jefa jama'ar kasa cikin garari wannan kuma babbar magana ce mai matukar muhimmancin gaske saboda haka ba mu da wani zabi illa mu ci gaba da fafatawa da samar da tsaro da aminci ga jama'ar mu muna kuma hakan ne don kare kasa da hanyoyin rayuwar mu a matsayin mu na mutane a gare mu tsaro shine babban abin da muka sa gaba a matsayin mu na sojoji don haka zamu tumar mu sa'an ta'adda a fagen daga don kasar mu ta samu ci gaba da bunƙasa
we will surely defeat the terrorists on the battlefield and we will help our nation to flourish
kalaman major general edward buba daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun najeriya ke yi Alhaji Bashir Dan Musa shugaban wata kungiyar ƴan kishin ƙasa ne mai suna Save the Change da ke sa ido akan aikace-aikacen na sojoji.
Don farko dai su jami'an tsaro suna kokari gaskiyan gaske wajen sun bisa da cewa an dakile wannan mummunan kuma wajen kaima ainihin kurare masu muhimmanci na ƙasa mahalli kamar tura kullar turki da sauransu. Kaga alhamdulillah an samu ci gaba tunda har sun gano wannan aniya ta su to kaga yanzu ya rage garin su daki makamai wajen kare waɗannan wurare. A dubin kaga saboda wannan abin da su ƴan ta'adda suka a gabas da jihar Borno ta kusa ta kara uku ba da wutar lantarki saboda idan da suka yi ma turakun wutar lantarki na wancan sashin barki da saboda haka su jami'an tsaro sun yi kokari da gaskiyan gaske sai su yi kokari su ga cewa wannan yunkurin nasu bai wanzu ba
a baya dai ɗan ta'adda sun sha kai harare akan manyan turakun da suka kai wutar lantarki shiyar arewa maso gabashin Najeriya to ko a halin yanzu mai jama'ar yankin ke cewa
Sunana Sale Bakuru daga Damaturu jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. A wannan zai sa mana fargaba ganin cewa baya-bayan nan bamu jima daga fita daga cikin kangin rashin wutar lantarki ba dangane da wasu ƴan ta'adda suka kai hari har suka bata turakun wutar lantarki.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka anan Washington DC a wajen muna cewa karfe 11 da kusan minti 17 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shirin ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi.
Jama'a assalamu alaikum. Madina Dauda ce ke wa mai sauraro maraba da zuwa shirin da dan gari. Wannan shiri yayi tattaki zuwa masarautar Uke dake karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa.
To in muka zo ta al'adu kuma wayene irin al'ada ake samu a Uke?
Alhamdulillah ila kullu halin kamar da kika sani ne kowane kasa ko kowane gari kowane al'umma suna irin nasu al'adu. Kowa ya san dai al'adan Fulani ba wani abu bane wanda ya wuce wasa irin na gada wato wanda ake kira sharo wato shadi da kuma wasa irin na buga koso din nan da Hausa ana cin koso amma mu da Fulani muke kiran shi bango da za ga samari da ƴan mata za a fito ana gwada bajinta ana rereye a je wannan unguwa wani lokaci za ki ga wannan ya ta shiga wannan riga zai jinta riga sai zai je beta da sassafa ka to kuma da yanzu za a bar wancan unguwa sai a yi mahada sai a zo duka wannan wancan riga wata sai a zo ba ya zama kamar dandali amma a bayin wasa to da yake yanzu dubiya da irin yanayi da kasa ya zo tun wani taro da aka yi na al'ada da aka yi a Gaundare manyan
Gaundare
kamaru
ne ko Gaundare
akwai al'ada da ake na bikin shanu na kowane shekara da ake yi to da wannan lokacin da ya zo da aka tafi wannan wuri manya-manyan dattibai da sarakuna shugabannin al'umma Fulani aka ɗaga ya dace a kawo da wannan ajingin wannan al'ada na shaɗi dalili saboda yanayin rayuwa zamani ya zo boko ya shigo ciki so yara sai suna ɓata wannan al'adar da wasu wasanni da wasu nau'i na shaye-shaye na wanda bai dace ba ya yaro dan karamin shekaru ya je yana shan irin su kayan maye to yin sa kayan maye nan ko mina iya faruwa al'ada da aka sani cewa bai lace ba raba shi da abinda ake kira langel ko kuma in ce
me ma'anar langel
to wato dan sanda da muke ratayawa wato wanda shine da ka gane shi kamar symbol ne kasan wannan buflat ne kuma da adda to wannan adda ta samu asali ne da tun zamanin jahiliyyar an ake kiwo zaki to sirshi dun akwai wuri da za a je wanda ba zai shigo ba dabbobi wato bisa shi ba su iya shiga ba to aka yi amfani da wannan sai a sassake wannan itatuna ko kuma wannan ganyayyaki ko korenni din samu su ci ko kuma idan aka bar su kace zai iya haifar musu da ciwon saifa ko wani abu haka to sai a sassabe a kare wurin da su wuce kuma in kika lura kuma addinin musulunci ai rike wani dan makami kamar wuka ko adda sunna ne mai karfi so da bai yiwuwa kana musulmi zaka da yin tafiya nan da can baka da wani sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda matsayin mu na makiyaya za a iya samu akasi dabba ya kasa to maimakon ta yi mushe to sai a gaggabta yan tarama din sai a yanka so da wannan shi yasa ke ga al'adun mun nan sunna akwai wasu abubuwa da ake yi wanda kaman za a yi suna ko kuma za a yi gayyata ko kuma wani abu musiba ya faru ana so ma ƴan wafila da kiran gaggawa din a zo a haɗu to wannan al'ada har yanzu ana yin shi ba a bar shi ba wanda za ki an taru za a raba da goro yanzu misali a nan wurin in muka raba goro to goro nan zai kai duk inda baki tare a kasar al'umma fulani to wannan
na yogayeta
na yogayeta za a yogayeta nan za ci a raba goro an ba da goro kuma za a zo inda aka ci goro nan za a yi mahaɗa za a zo a haɗu a tattauna duk abin da ya kamata a tattauna din a gina da al'umma gaba
to ya batun auratayya take a okinan
alhamdulillahi batun auratayya mun gode Allah addini ya shigo sosai dama abin da ya kawo ya mu da kakannin mu kenan sai da addinin musulunci a yi rayuwa mai tsafta ta gari to addinin musulunci ya yadda cewa in dai muddin kai musulmi ne ka amsa kalmar shahada kuma bincike ya kuma halatta a yi bincike wani irin tarbiyya kake da shi wani irin gida ka fito kuma menene na sabanka da abin da kake nema shin waliyanta sun aminta cewa ka nema in waliyanta sun aminta kuma waliyanka sun iso shikenan in dai ka cika wannan ka'idodin na kai musulmi ne baligi ne ka mallaki abin da zaka cika sha kamata su taka kuma koya mata addini alhamdulillah
na'am to sauran waɗannan kabilan da ka lissafa a dazu su ma suna auratayya a uke
ana wannan auratayya ana auratayya sosai tara da fashi ƙara kawo ma ci gaba yanzu a cikin kashi 10 na al'umma in kika je garin uke kashi 8 a cikin kashi 10 zaki ga ƴan uwa musulmai ne kuma haddo da suke da kaso biyu din suna gabatar da ibadar su yadda ya kamata babu wani hauka bane in fact saboda duk in tabbatar miki ma da akwai warwala da yanci idan kika wuce kofar fada inda fada na take daga can sama akwai majami'u na addinin Kirista kaman akwai ekwa akwai wani ana kiran cocin ana kiran ERCC daga can sama kafin ka shigo gari ma ko fa shiga gari akwai Redeem Christian Church wanda mu ba mu hana su ba mu ba su yanci filaye ma duka kanin masa ka ba su domin saboda a zauna lafiya
kuma ana zauna lafiya
alhamdulillah ba taɓa samun crisis ko wani abu ba yanzu ina zauna a nan a studio ɗin naku in zan ɗauki waya ko in ba da umarni a ce a kira kowa da kowa ko shugabannin addinin nan ina mai tabbatar miki na baki minti 10 insha Allah kowa zai hadara don haka yasa saboda dadin zamantakewa tare muka asasa muka kafa wani committee na kiyaye lura da ɗabi'u da zamantakewar ƴaƴayenmu da shiga da fitar su da nau'o'in rayuwar su muka kafa wannan committee dukkan wani majami'a wanda ke uke yana da wakilci a wannan committee kuma dukkan bangarori da kika sani na al'umman musulunci Jibwis wato Exalted Video Way kamar suna da Dariqa Tijaniya da Kadiriyya duka suna da wakilci a wannan committee din kuma su da muka sa su muka ba su yanci muka ba su haƙi daidai da wani irin nau'i suka ga yara da suke sa su tara wanda suke mishi da lakabi da suna way low waist ko kuma hands down to mu ba mu yadda da shi ba da wani irin aski da yara ke yi su wani ciko su bar punk ni a wuce ba mai yadda da shi ba ko kuma kaga yaro saurayi su yi dada wallahi ba ma ƴaƴan musulmai ko krista ba
ko su yi kitso
ko su yi
ƴan kunne
a ba mai yadda da shi ba uke mun kafa wannan committee kuma committee kuma suna aiki tsakani da Allah in yaro ma ya shiga coci da irin wannan pastoci da ƴan agaji za su kore mu ta su fita in kuma matasan nan wurin kuma za a kama mutum a mai aski a aski maka a yayyake su haka ma in kaya ne ma sai a cire mai kayan nan al'umman mu na uke nau'in rayuwar mu ko ina ka fito ko London ka fito ko America ka fito to idan kana so ka zauna ka samu salama da kwanciyar hankali da aminci to kariki dai ka zama kai al'adar da muke yi wajen sutura wajen mu'amala wajen auratayya duka kasuwanci kai ma ka koma kamar rafce mu mu rafce ka wannan shine ka'idar mu
ka bani tarihi na shekaru 214 sarki ai yaya mutane suke a lokacin akwai wasu abubuwa da kuka fahimta da aka koya muku na bambanci da yadda ku kuke a yanzu
akwai sosai
kamar me sutura ne ko
ai zan faɗa miki tunda tambaye ki tambaye ni kin ga a lokacin da iyayen murka kanin mu suke nan lokacin kafin haihuwar mu da zaran mangariba yayi ko kai dan wane ne ko gidan waye ba a yin daka
haka ba kai in mutun ya maka da yin abinci fa
wannan kuma shi ne sautin al'ada ne na gari kuma kowa ya sani na biyu idan maciji ya sare mutum a ko'ina da an dauko ka ka shigo ana shigowa da kai cikin garin kana hangan ganuwa ko kofa shiga gari insha Allah you are here ka warke ka samu sauki wannan guban ta ta su ko da wani kwarai
ko ba a janye ba
ko ba a janye ba kin gona al'ada nan bayan haka akwai kuma al'ada wanda yanzu haka in aka hadu za a yi wasanni haka ta san Hausa kan yin karin magana su ce naka wani magana cewa wannan magana ruwan kwando ne ba dauka ba to mu muna da wannan al'ada da muke yi za ki ga an ɗibi ruwa a kwando kashi dai kwando ne ba su ko na roba ko na karamin nan za a ɗibi ruwa shi kuma yana nan kalo ba zai zuba ba kin ga duk wannan al'adun mu nan dan mun gaje su har yanzu mu addini na nan
ga kuma al'ada
ake kuma al'ada na nan mun aje al'adar nan saboda bacin rana ne dalili sai muka ce bacin rana shine kin ga yanzu akwai rashin tsaro
sosai kuwa
akwai jarabta na rayuwa to da wannan al'adun nan shine muke kokarin saisaita iyayen mu domin su fita farki na gari kin ga yanzu akwai irin yanayin sa sutura da yarinya ya mace ba za ta yi ba a zamanin can akwai kunya to amma yanzu boko ya zo an ari wani irin al'ada wadda ba tamu ba yarinya ne ta zo ko mahaifinta na zo ne za ta fi ta ce hai menene ma'anar hai kin ga wannan al'adar da ne a kin ga al'ada ne na zamani
yanzu
to amma kin ga a da yaro bai isa ba idan ya ji mahaifinsa na zo ne kwar gida yaro zai kewaya ne zai kama kewaye kewaye hanyar bayan ya shiga gida yaro bai isa wuce mahaifinsa yana zo ne da takalma a kafa ba amma sai ya tube amma yaro zai zo har gaban uban ya dauki kafa ya harbe da takalmi a kafa shi da kuma kin ga duk wannan al'ada ba ta ji bane kuma an ce bin daga bin Allah so al'adun nan mu ba mu basu ba gaskiya
mun koro hira da mai martaba sarkin Uke Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan amma lokaci yayi mana halin sa saboda haka zamu dakata a nan sai makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
Umar Allah gaida Madina Dauda yanzu kuma lokacin da zamu kawo ku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu rubutu ya aika mana ta email
yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu za kuma mu fara ne da ra'ayin Mahmud Salihu kauren da moda jihar Zamfaran Najeriya mai cewa hakika nayi maraba da hukuncin baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye daga kasan wata-wata da kotun kolin Najeriya ta yanke tabbas hakan babban ci gaba ne a tarihin demokradiyyar Najeriya kasancewar hakan zai baiwa shugabannin kananan hukumomi damar gudanar da ayyukan raya kasa da al'ummar su ke muradi maimakon amfani da kudaden da gwamnati ke yi yanda suka ga dama sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai masu cewa salamun BOA Hausa matakin da kotun kolin Najeriya ta dauka na baiwa kananan hukumomin kasar damar cin gashin kansu ta hanyar haramtawa gwamnonin kasar taba kudaden kananan hukumomin da ta yi wallahi yayi daidai domin kananan hukumomi su ne ginshikan samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa kuma da fatan za a saka ido a kan yadda shugabannin kananan hukumomin za su kashe kudaden al'umma domin su ma wasu daga cikinsu ba baya bane fa wajen yin almundahana da baba kere da kudin jama'a
to madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawowa a shirin mu na daren karfe 9:30 inda za mu bude muku layukan waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu kan amaradin Aisha Ma'azu taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nandudu Mawai wadda ta da shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Carol daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake dawowa anjima da daddare assalamu alaikum.